Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a harshen VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da kuma muryar arewa. Haka kuma kuna iya kama mu a lokacin da kuka so a radio Alpha da ke kuma si na kasar Ghana. Sai ma son su same mu a internet suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masuare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jin ragaman shirin da wannan hantsi. Ba labaran duniya za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce yanzu kan batun ya shi kogin Benue ba gudu ba ja da baya. Sai kuma a Jamhuriyar Nijar inda ake samun ra'ayoyi mabambanta game da yakuwar kayyade iyali da gwamnatin kasar ta fara. Kana muna dauke da shirin kallabi ta da Maryam Dauda sai Nazir Ahmed Hausawa da zai shigo da shirin sa Nijeriya dun na Amurka. Daga bisani mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna. Amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta saki harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau dinnan Juma'a. Makamin ya bi ta kan tsibirin Hokkaido mallakin Japan kafin ya fada cikin tekun Pacific. Nan da nan kasar Japan ta yi amfani da kakkausan harshe wajen nuna bacin ranta ga Koriya ta Arewar saboda harba wannan makami. Babban jami'in da ke magana a madadin kasar ta Japan ya ce Japan fa ba za ta lamunta da takallar da Koriya ta Arewa take ta yi akai-akai ba. Wannan harba makamin ya zo ne ɗan kwanaki kawai bayan da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kakaba takunkumi mafi tsanani ga Koriya ta Arewar saboda shirinta na nukiliya da kuma kin daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi. Kafar labarai ta Reuters ta bayar da rahoton cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ɗin zai yi zama a yau dinnan Juma'a da ƙarfe 3 na yamma kan harba makami na baya-bayan da Koriya ta Arewar ta yi.
Motocin trela dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanarwa yaran da matsalar gudun hijiran ƴan Rohingya ya shafa sun nufi kasar Bangladesh inda dubun-dubatan ƴan kabilar Rohingya na kasar Myanmar da suka gudu ke fakewa a cewar cibiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Alhamis. Zuwa yanzu ƴan kabilar Rohingya wajen su 400 ne suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh, kuma a cewar hukumar kula da yara ta UNICEF wajen kashi 60 waɗannan adadin waɗannan mutane yara ne. Akwai tsananin ƙarancin komai musamman ma wurin kwana da abinci da tsaftataccen ruwan sha a cewar Edward Beda, wakiliyar UNICEF a Bangladesh. Kayan tallafi da UNICEF ke turawa sun hada da ruwa da abubuwan tsaftace muhalli da kayan sawa da sauran abubuwan bukatan yau da kullum a cewar ta, kuma akasarin kayan za su isa ne cikin makonni masu zuwa. Sanarwar samar da kayan agajin ya zo ne kwana guda bayan da Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana al'amarin da cewa tamkar kisan kare dangi ne ake ma al'ummar ta Rohingya.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis cewa yana dab da cimma yarjejeniya da shugabannin Majalisar Tarayyar Amurka saboda kare wasu dubban matasa baƙin haure daga barazanar kura shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su cikin Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Ya ce to amma duk wata yarjejeniyar da za a cimma sai ta hada da gawurtaccen matakin tsaro akan iyakokin Amurka. To muna nan muna kan nazarin wani tsari bisa sharadin samar da gawurtaccen tsarin tsaro akan iyakokinmu, a cewar Trump a yayin da yake shirin tafiya jihar Florida saboda ya gane mu idaninsa irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi. Wannan kalamin da Trump ya zo ne ba da daɗewa ba bayan da ya rubuta ta kafar Twitter cewa bai samu cimma wata yarjejeniya ba da shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawa da ta wakilai kan batun dakatar da ɗaukar mataki kan yaran da aka shigo da su cikin Amurka ba bisa ƙa'ida ba daka a takaice, wanda gwamnatin Trump ta soke a makon jiya yayin da kuma ya baiwa Majalisar Tarayyar Amurka watanni 6 na ta kada ƙuri'a akan batun. shugabar marasa rinjaye a majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer sun faɗi bayan wata liyafar cin abinci a fadar White House da shugaba Donald Trump da daren ranar Laraba cewa sun amince a gaggauta bullo da tsarin kare matasa bakin hauran waɗanda suka yi rajista ƙarƙashin shirin daka, shirin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bullo da shi don kare su daga kora.
ISIS ta yi ikirarin cewa ita ce ta kai hari da bindigogi da bamabmai wanda ya sandiyar mutuwar mutane a ƙalla 60 jiya Alhamis a kudancin Iraki. Sama da mutane 80 kuma sun samu raunuka a harin wanda aka kai daura da nasariya headquarter lardin Daqiq da ke a cewar jami'an. 'Yan bindigan sun buɗe wuta a wani wurin cin abinci sai nan da nan kuma wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bom cikin wata mota daura da wani wurin duba ababen hawa a cewar jami'an. Uku daga cikin mamatan 'yan sanda ne yayin da kuma da dama daga cikinsu 'yan asalin ƙasar Iran ne waɗanda da yawa daga cikinsu sun je ayyukan ibada ne sannan suka ratse wurin cin abinci a kan hanyarsu ta zuwa wuraren ibadar. A bayanin da ta fitar inda take wato ɗaukar alhakin kai harin, ISIS ta ce ta kashe 'yan shi'a dama sakamakon wannan harin.
Amurka za ta yi amfani da wani sabon.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce ba shakka wannan karon sai ta tabbatar an yashe kogin Benue domin ko mutane masu tarin yawa ambaliyar wannan teku ya raba da mahallinsu. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ne Professor Yemi Osinbajo. Osinbajo ya yi wannan albishir ɗin ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
We must do something about the Benue River. There must be effective dredging.
Dole ne mu yi wani abu cikin gaugawa akan kogin Benue. Dole ne a samar da kyakkyawan hanya wajen yashe wannan kogi. Za mu fara wannan aiki saboda yanzu kusan kimanin shekaru 40 kenan ko mafi ba a maida hankali akan wannan kogi ba. Wannan babbar matsala ce. Kazalika samar da magudanan ruwa shi ma wani babban al'amari ne da zai taimaka kwarai da gaske. Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Mi Osinbajo ke magana kan matakin da gwamnati za ta dauka wajen yashe kogin Benue biyo bayan wani gaggarumin ambaliyar ruwa da ya daidaita da dama daga cikin mutanen jihar Benue. Kwararru irin su injiniya Dr. Hussein Hassan na ganin muhimmancin wannan mataki amma ya ce akwai bukatar a yi la'akari da wasu abubuwa.
To amma idan za a yi la'akari da yin wayansu abubuwa wanda muke kira kamar cewa ba fa dam saboda irin wayansu ruwa daga ciki kuma a yi kyakkyawan sabe. Domin akwai wani wuri wanda yake buƙatar zurfafawa, akwai inda ko baya buƙatar a zurfafa shi sosai. Ai rashin zurfafa kogi yakan sa kawai kogi take tafiya. Yanzu in zan baka alal misali, idan ka je gadan Azare za ka samu kawai ruwan duka-dukansa bai wuce mita biyu ba, amma idan ka so kasar Bade za ka sami ya kai kamar mita hudu ko mita ya. To za ka samu a wancan wurin yana ambaliya ya fi shiga gonaki a kan yadda a kasar Bade yake. To saboda haka zurfafa shi a wancan wurin zai sa yake
Abana dai jihar Benue ce tafi kowace jiha a Najeriya fuskantar matsalar ambaliyar ruwa, inda hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta ce kimanin mutane 110,000 ne ambaliyar ta raba su da gidajensu. Al'amarin da yasa aka fuskanci matsalar jin kai, kwararru a fannin bada agajin gaggawa irin su Ibrahim Bulamadaciya na kungiyar Red Cross ta Najeriya na kara nuna damuwa kan irin wannan al'amari.
Musamman ma idan aka zo batun taimakawa cikin gaggawa. Yanzu kamar ambaliyar ruwa a irin yankunan nan namu, za ka gani cewa na farko tukunna gidajen da ake da su yawanci gidajen ƙasa ne. Na biyu hukumomi yanda za su dike tsaye domin su taimaka wajen agazawa mutane waɗanda suka samu wannan ambaliyar. Kafin a zo ma mutane sun tagayyara, za a ce ko babu mota ko babu waɗanda za su zo su yi aikin. Da dai sauransu, al'ummar mu har yanzu ba su ma san menene ne agajin gaggawan ba. Idan aka ce batun abin da ya samu na gaggawa, za ka zo ka iske kafin a zo sai an kwana kafin a kawo agaji. To kaga babu maganar gaggawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya dawo ya share ke gidansa har waje don malan kajala inda ka kwashe kazanta kaje kazan na cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalan ka zage
mu to gar Hassan Maina kaina ka Maina kaina kafin mu ci gaba a shakata da wannan da Bature wannan batu haka yake daga batun ya shiga kogin sai kuma jamhuriyar Nijar inda ma'aikatar kula da al'umma ta fara yekuwar kayyade iyali domin bincike ya nuna cewa yanzu a kasar ta Nijar ana haihuwa ba kakkautawa a wuri daya kuma kasar ta tana fama da sukurkucewar tattalin arzikin kasa wannan yasa gwamnatin ta fara wannan yekuwar abinda malama addini a kasar suka sa kafa suka yi fatali da shi ga Sulaiman Muna Barma da karin bayani a cikin wannan rahoton
Join Tilaberi Maradi Tawa Zandar da Dosane ayarin haɗin gwiwar jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da wakilan kungiyoyin mata da na matasa zai zagaya albarkacin wannan yekuwa da aka kaddamar domin jan hankula a game da batun tsarin iyali. Madam Kaffa Rakiyatu Christelle Jaku ita ce ministar al'umma.
Mata ko ba su je da kwal ba ya kamata a ba su incin da za su samu kuɗi. Su kama ma mijin su ko yara za a kai lakwal bai kai ba mace ta ce ma mai gida kawo kudin lakwal ba armi na yara ya kamata a bar shi saboda yarinya in ta armi tana da shekara 12 ko shekara 13 in ta je wajen aihuwa akwai matsala akwai zancen mace da namiji in sun kai armi yara nawa ya kamata su samu su daidaita paske mun ga yara da yawa cikin gari in an kaihe su sai a bar su su tayi su da kansu su bi dai abinci
sai dai wasu malaman addinin Islama na adawa da wannan yunkuri domin a cewar Sheikh Shitu Isa,
Annabi rahama ce mai armi mata masu aihuwa, ba sun da mana soyayya ranar kiyama, ma ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sai kowa yawa a bayan kasa, sannan su waraka shi masana tattalin arziki na musulmi da wanda ba musulmi ba, su yi ittifaki a inda mutane suke da yawa na ake samun ci gaban kasa, kun mun gane haka a shin da India a yau.
Malam Jibril Isa Bana, wani mashawarcin ministar al'umma a game da addinin musulunci, na ganin mutane na yi wa batun tsarin iyali mummunar fahimta.
Kai ya alfahari da taro na banza wanda baya da amfani, balantana manzon sallallahu alaihi wasallam ayi tsammanin zai yi alfahari da adadi mutane ga su taro amma ba su da amfani komai. A hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana, mumin mai karfi yafi alkhairi, yafi kusantuwa da kasancewa wanda ke da soyayya tsakanin shi da Allah akan mu'mini raggo.
Taka rawa da bazar kasashen yammaci na daga cikin abubuwan da wasu malamai ke zargin jami'an shimfidar da tsarin iyali da shi. To amma masu ra'ayin wannan tsari na cewa ba haka abin yake ba.
Ba zance ne ba na wani zancen Bature. Tura da kansu almajirai ne na abubuwan da ke da kwai sane-sane da ilimi na Alkur'ani, su suka dauko suke neman su gyara rayuwarsu su da kansu.
Alkalman kididdiga sun yi nuni da cewa yawan al'umar Nijar da ke miliyan 18 a yau zai linka zuwa miliyan 40 a shekarar 2035. Alhali kasar na daga cikin mafi talauci a duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ko jama'a tambaya nike da.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo na ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya salamu.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwanmu Dr. Bilkisu Usman Faruk ta babban asibitin gwamnati da ke birnin Tarayya Abuja. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To dokta, yanzu bar mu koma ga fannin inda kika kware, wata kan inda kike aiki na radiology, daukar hoton nan. Ko zaki dan yi ma masu sauraron mu bayani akan irin wannan fannin naki da kike aiki?
Eh, to shi wannan fannin radiology kuma aiki ne na likitanci wanda mutum ne kana ganin shi amma baka san abin da ke damu shi a ciki ba. Sai dai ce maka za ka yi ciki, amma wannan fanni na radiology zai haska ya leka ya ga cikin jikin mutum ya ga wani irin ciwo ne yake damu mutum. Yanda har
kama wace irin cuta ce za a iya tura mutum ya je ya dauki irin wannan hoton?
Eh, sai kala daban-daban. Akwai shi hoton karshe da za a yi na X-ray, in mutum ya yi accident ya kare za ka iya hoto. Akwai hoto da za a yi na ciki kamar scanning, ciwon ciki ya da nesa don za mu leka cikin cikin da na'urorinmu na computer a gani ya yi daidai ba a cikin ka. In ma haihuwa ne za a iya zaman jariri yake a cikin girman shi yake a cikin cikin irin wani abubuwa. Sannan ko cikin kanka yanzu in aka yi accident kuma duk akwai na'urorin da za a iya sa a gani ke faruwa, CT scan da MRI duka za su duba cikin kwakwalwa da kuma duk sauran cikin ciki ma duk za a iya yi a ciki ba. Kai hatta cikin hanyoyin da jini suke tafiya za mu duba mu gani abu da yake ko a rufe yake ko me toshe shi yake kawo wannan matsala.
To yanzu likita, kamar akwai mata ko ƴan mata da suke sauraron ki kuma suna da sha'awar su yi aikin likita amma suna jin tsoro saboda suna gani ko yana da wahala, ko kuma dai akwai wasu abubuwa da ke tauye su, ko kuma iyayensu ba su san masu ba su je su yi, musamman mata, wani kira za ki yi ma su waɗannan matan da kuma iyayensu?
Eh, to babban kiran da zan yi musu in ka fara sanin kanka kai wai wannan mata ce wannan namiji ko ba za ka yi nisa ba a rayuwa. Kuma wannan fannin aikin likita ko a musulunci yana ɗaya daga cikin ayyukan da aka yarda mata ta yi, saboda ciwo zai iya samuwa da kowa, mace har wani ya ke zuwa da ciki wanda sai ma mace ba ta so wani namiji ya duba ta ba, wataƙila wurin da ciwo yake ba inda kake so kowa ya gani ba ne. Sai in mu matan ba mu tashi mun je mun yi karatun ba, cewa zai duba mu, wa zai duba ƴaƴan mu, wa zai duba iyayen mu mata, wa zai duba ɗan uwan mu. Iya karatu yana da wahala, yana da abin nan akwai tsawo, amma dole ne mu mata su tashi, mu ma mu karatu ne saboda mu taimaka wa ƴan uwan mu mata. Kuma iyaye wanda su ba sa son yaran su mata su je su yi kullum abin da nake tambaya. Akwai lokacin da wani ya zo da matan shi, sai ke cewa wai shi yana neman dole sai mace za ta yi mata tsakani. To aka nemo ni na zo zan mata tsakani, irin muna hira da su haka yana ta aiki dole sai mace. Sun ci gaba da maka wani tambaya ɗaya, ita matan nan naka ka bata ta je ta yi makaranta, ko kuma yaranka mata ka bata su je su yi makaranta. To in ba fa ba ne suna zuwa irin wannan karatun, yara ku zo ku nemi wasu su muku. To shi ne sai mata sun tashi mun tashi, kuma dole ya kamata dole a tallafa mana. Mazajen mu ya kamata dole su tallafa mana, iyayen mu dole su mata su tallafa mana, saboda in ba mu yi ba wa zai, dole sai a bar mu maza kenan. To ina kira ga mu matan kanmu da kuma iyayen mu da mazajen mu, bar ma iyayen su mata su je makaranta, su bar matan su je makaranta. Saboda ko kana taɓa miliyan kai ne baka bar matanka ta je makaranta ba, yanzu zamani ya riga ya canza. Sai in ka faɗi ka mutu ba ne zuwa kan ƴaƴanka, in matanka ba ta da yanda za ta riƙe kanta da ƴaƴanka sai ka an wulaƙanta a gari. Sai sai sa irin da muke mata, kowa ya tashi nema abin kanshi, ya tashi karatu a nema ilimi.
To dokta, a matsayinki yanzu na likita, kamar waɗanne irin matsaloli ne kike gani suka fi shafan mata musamman ta fannin kiwon lafiya?
To kamar da nace, ita mace dai halitta ne na Allah mai daraja, saboda ita Allah ya dora ma wannan din ya zance reproduction kamar yaɗa al'umma. Kuma wannan abin yana tare da suna matsalolin shigewa, matsalolin ciki, matsalolin haihuwa, matsalolin abin nan duk suna tattare da mata, wanda su maza ba damuwansu ba ne, wanda kuma su irin nasu damuwan da ba. Amma wa'innan matsalolin mata za ki da yawanci a ce mata kamar yanzu a irin ƙasashenmu na
masu tasowa,
mata sun bi statistics yanda mata suke mutuwa wurin haihuwa, wurin akan ɗaukan ciki, akan abubuwa da a related to haihuwa ya shiga abin is very high. To mata suna cikin haɗura da yawa saboda yawanci rashin ilimi da kuma rashin samun kulawa.
Jama'a masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashen wannan hirar. A madadin baƙuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa sautin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu kuma mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridin Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken "Babu kulawa ta gari ga yadda ake gudanar da ayyukan gidan kulawa da tsofaffi marasa lafiya, inda mutane takwas suka mutu sannan akwai lauje cikin naɗi game da farashin da ake biya." Labarin ya ci gaba da cewa ana ci gaba da kalubalantar waɗanda ke jan ragamar gidan kula da marasa lafiya tsofaffi, inda marasa lafiya takwas suka mutu bayan guguwar Irma. Kalubalen ya zo ne daga jami'an jiha da kuma na gwamnatin tarayya sakamakon gazawarsu kan matakin da gwamnati ta yanke akan kuɗaɗe da kuma yadda ake tafiyar da gidaje irin waɗannan na marasa lafiya a gidan da ke Hollywood da kuma gidan kula da tsofaffi da ke Miami. Jami'an gwamnatin tarayya da na jihar sun fara gudanar da binciken munanan laifuka sakamakon mutuwar majinyata takwas a gidan jinyar mai suna Rehabilitation Center at Hollywood Hills. Jami'ai sun fitar da wasu marasa lafiya daga gidan jinyar har guda 115 a wannan makon. A ranar Laraba da ta gabata kuwa, hukumar kula da ayyukan lafiya ta Florida, wacce ake kira ACHA a taƙaice, ta ce za ta rufe gidan jinyar na wucin gadi. Sai kuma mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken "Trump ya ziyarci wuraren da guguwa ta lalata a Florida." Labarin ya ci gaba da cewa a jiya Alhamis, shugaba Trump ya ziyarci unguwanni a Naples, Florida, inda guguwar Irma ta lalata, inda yake fadawa mazauna yankin da su koma rayuwar su kamar yadda take a baya. Gwamnatin tarayya na tare da su 200%. Trump ya fadawa taron jama'a a yayin da yake tafiya akan hanya cewa muna kaunar waɗannan mutane, zamu dawo kuma zamu taimaka musu. Shugaban ya ƙara da cewa ina sanar da ku muna kaunar ku kuma zamu kasance tare da ku 200%. Wannan dai ita ce ziyarar shugaban ta uku a wuraren da masifa ta afkawa a cikin waɗannan satuka tun bayan guguwar Harvey da ta afkawa Texas da kuma Louisiana, sannan da Florida waje Irma ta afkawa. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya tabbatar da goyon bayansa akan dokar kare waɗanda ake kira Dreamers, wato ‘ya’yan bakin haure marasa izini da aka shigo da su Amurka ba da izini ba. Labarin ya ce a safiyar jihar Hamis, shugaban Trump ya tabbatar da goyon bayansa ga dokar da za ta kare yara bakin haure marasa shaidar izinin zama daga mai da su ƙasashensu na asali. Amma kuma zai ƙara ƙarfin tsaro akan iyaka. Bayanin na Mr. Trump a Washington da kuma Florida ya tabbatar da cin mai yarjejeniyar da ya yi da shugabannin jam'iyyar Democrat a daren Laraba. Bayan zamancin abincin dare da suka yi a White House. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Enugu jihar Yobe. Maganar gaskiya, bai kamata gwamnatin tarayya ta zuba ido tana kallon inam da kanu yana abin da ya ga dama ba, domin duk wani sharida da kotu ta bashi babu wanda bai karya ba. Don haka yana da kyau gwamnatin Najeriya ta daina jan kafa wajen kama wannan shugaban tsagera.
Ahmadu Wado baban yeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Wannan fadace-fadace da ake ta yi wallahi tallahi da laifin ma hukumominmu, tunda ba za a samu a rika ce doka da oda, doka da oda ɗin nan, indai da abu doka da oda to kuma duk wanda yi ba daidai ba a ce an hukunta shi na ƙasa, ya ga an hukunta na sama, na sama ya ga an hukunta na ƙasa, ko bai talautinsa mai arziki ya ga an hukunta talaka in yi laifi, talaka ya ga an hukunta mai arziki in yi laifi, haka mai arziki ya ga an hukunta mai sarauta idan yi laifi, mai sarauta ya ga dukkanin mutum komai mukamin gwamnati ya yi laifi an hukunta shi, to ba a yin haka a Najeriya, domin da ana haka wallahi tallahi babu abin da zai faru na mu kama fadace-fadace. Don wannan fadan ya tashi akan talakawa ke karewa, masu arzikin kowa ya gudu, wanda suka haɗa fadan kowa ya gudu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Lawali Mai Cimis Balle, Gudu Local Government, jihar Sokoto, Najeriya. Ina son ku isa min wannan sako nawa da 'yan ƙungiyar neman Biafra. Ina kira da Ohaneze Indi Ibo, ƙungiyar dattawan Ibo, da kuma su matasan daga wannan hawatuka ta neman a ba su 'yancin ƙasarsu. Ina kira gare su da su shiga taitayensu san inda dare ya yi musu.
Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Audu Toyo daga Damaturu a jihar Yobe. To a ra'ayina na yau, dangane da masu karin haƙƙin Biafra, wannan abu ba zai haifar musu da ɗamin ido ba, saboda zaman Najeriya sun ci madaurin ki daya shi ne mafi ala a dukkanin al'ummar Najeriya gaba daya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
To a takaice, hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau din nan Juma'a. Makamin ya bi ta kan tsibirin Hokkaido, mallakin kasar Japan, kafin ya fada cikin tekun Pacific. Motocin trela dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanada ma yaran da matsalar gudun hijirar 'yan Rohingya ta shafa sun nufi kasar Bangladesh, inda dubbin dubatan 'yan kabilar Rohingya na kasar Myanmar da suka gudu ke fakewa, a cewar cibiyar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya gabatarwa, sai Cubahiro Jiro ne da ya bada umarni, da injiniyanmu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na Duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo.